أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرارم دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwar ta hakan hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703604145 ko kuma cikin adireshin email fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 14 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1443 bayan jinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 19 ga watan Disamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Waɗanda suka fi kowa tsananin shiga jarraba ta Ubangiji sune annabawa sannan sai waɗanda suka fi kwatantawa sai waɗanda suka fi kwatanta bin hayyasu. Wannan hadisi da ire-irensa ya sa wani bawan Allah ya zo yana tambaya cewa shi gashi yana yin kaza wato cikin ayyukan alkhairi da yake da irin biyayya da yake wa Allah kuma yana ta shiga cikin bala'i da jarraba iri-iri saboda haka shi yana ma tunanin ko saboda biyayyar da yake yi ne da bin Allah da yake saboda kasashe yasa yake ta shiga cikin wannan bala'i haka ma har ma ya fara tunanin to koma ya canza ya rage bin Allah din ya rage wasu ayyuka da suke masu kyau ban sani ba yana nufin har ma ya kara da laifi ko ko a kyawawan zai rage saboda yana ga in ya rage to Allah zai daina jarrabarsa ya jarrabe shi sun bata da matarsa har ya sake ta ya jarrabe shi sun yi kaza ya jarrabe shi kaza kaza to saboda haka bari ya fara tunanin cewa to ko biyayya da yake wa Allah ne shi kuma Allah yake ta jarrabarsa yake ta jarrabarsa don haka bari yanzu ya dawo ya rage biyayyar da yake wa Allah ko wata kila ma har ya dan rika sarkawa da saban Allah saboda Allah ya daina jarrabarsa ya dawo rayuwarsa ta zanubal to kaga idan mutum tunanin zai zo irin wannan babu shakka ya shiga cikin wata jarrabar kuma ita kanta wannan wata jarrabar ce sabuwa ya fada cikin ta kuma ta fi duk wadanda wacce jarrabar ma da yake samu a rayuwarsa ta fi su muni da duk jarrabar da za ta sa ta janye wato jikinka daga alaka da Allah subhanahu wataala ka rage kyautatawa ka rage neman yardar Allah babu shakka wannan jarraba tafi komai zama musiba tafi komai zama bala'i tafi kowace jarraba girma na farko shi dai wannan mai wannan tunanin wato akwai abubuwa tattare da shi na farko yana jin wato ayyuka yake yi na da'a kuma ayyukan da dukan su karbabbu ne a wajen Ubangiji kuma shi wani salihi ne ya yi wa kansa wani hukunci shi yasa yake ganin ma kirkin sa da biyayyar sa da yake wa Allah ita ce ma har ta jawo Allah yake jarrabarsa ya kamata lokacin da kake ganin jarrabar kai tunanin wani sabo da kai me yasa kake tunanin cewa ayyukan alkhairi din ka ne yasa kake jarrabar ka me yasa ba za ka yi tunanin ko wani abu kai na saban Allah wanda baka san da shi ba ko kake yi baka san saban Allah bane ko kuma wasu ayyuka kake yi waɗanda ba haka ya dace ka yi su ba ko wata riya ce take shiga cikin aikinka ya kamata wannan tunanin za ka yi na ka ƙara kyautata inda kake yi ko ka ƙara kaucewa wasu abubuwa watakila da kake zaton su ƙanana ne kana yin su alhalin kuma saban Allah ne Allah yake maka alama da cewa akwai wani abu da kake ba daidai ba magabata suna cewa duk sanda zaga ɗayan su yana cewa duk sanda naga canji a gidana matata tana min rashin kunya ko dana ina masa ubari yana kin bi to zan fara tuhumar kaina akwai wani abu saban Allah da nayi ubangiji yake horani yace ina jin Urwatu ibn Zubair yake cewa ko dabba ta wato ko dabba da nake hawa daga ina hau tana min tutsu ko tana kafewa ta kitafiya to nakan kawo a raina cewa wani abu ne na sabawa Allah kaga waɗannan su suka san hakikarin waye Allah su suka san Allah su suka san kansu ba wanda zai rika jin cewa ai biyayya yake wa Allah ba shi yasa Allah yake jarabar sa su tunanin su in biyayya ce baka kai su biyayyar Allah ba Urwatu ibn Zubair mutum ne mai ibada mutum ne mai yawan ibada matuƙa da gaske irin su ne ake cewa in yau aka ce alkiyama za ta tashi ba su da wani abu za su ƙara kai za ka ce maka gobe ce alkiyama babu shakka ayyukan da za ka yi a daren ko a yinin na alheri don alkiyama ta tashi ka ƙara samun ba kaɗan ba ne saboda kana da abubuwan da za ka ƙara to su ta kai har ma ba za su iya samu kusan ana cewa in banda kwanakin idi babu ranar da ba baya azumi kowane lokaci cikin azumi yake sauraka mutum ne wanda yake mai tsananin ibada ga kiyamun laili in ya shiga kiyamun laili har ma baya sanin komai da yake faruwa a gefansa shi yasa lokacin da za a yanke masa kafa aka ce za a sa masa abin da zai tafiyar masa da hankalinsa yace a'a ya bari su bari in ya shiga sallah kawai su yanke kuma haka aka yi ya shiga sallah suka kama suka yake dan a wannan lokacin gabaɗaya shi'urin sa ya koma ga Allah subhanahu wataala to amma duk da haka in ya ga wani canji a rayuwarsa sai ya ce to ko yayi sabo ne amma kai ba wani abu ka taka da bautar Allah ba amma ka rika jin cewa wai ko abinda ka samu na abinda ya shafe ka na saban na jarraba ka ce wai ko da'ar ka ce ta yi yawa maimakon ka yi tunanin ko ka saba wa Allah to kaga tun daga nan hankalin ko tunanin a karkace yake tafiya ba daidai yake tafiya ba abu na biyu ita wannan jarrabar da kake ganin jarraba ce baka san cewa watakila akwai wata musibar da take an rubuta maka ita kuma za ta faru da kai Allah subhanahu wataala ya kawar maka da wannan musibar saboda watakila da'arka saboda addu'arka saboda kusantarka da ubangiji ya canza maka da wata musibar da bata kai waccan ba nesa ba kusa ba lokacin da kuka yi fada da matarka haka ka sake ta watakila a cikin kundi abinda aka rubuta ba dan wannan da'at taka ba matarka za ta kashe ka sai zanto ubangiji ya sassauta maka wannan saboda biyayyar ka saboda da'ar ka an canza maka wannan yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab an canza maka saboda da'at taka ya zanto abin ya takaita akan batawa da saki baka sani ba watakila akwai wata musiba za ta auka cikin dukiyar ka gaba ɗaya ta ƙarar maka da ita amma saboda biyayyar ka da ubangiji subhanahu wataala da da'ar da kake yi masa sai ya zanto ubangiji subhanahu wataala ya sassauta abin ya takaita shi a cikin wata damfara ce da wani zai maka ta wasu ɗan kuɗaɗe da ba za su yi tasiri a cikin harkar kasuwancin ka ba za ka ci gaba da kasuwancin ka ba za su yi tasiri a cikin gurgurcewar rayuwar ka ba saboda haka Allah subhanahu wataala yakan kadewa bawansa bala'i wanda shi bai san da shi ba duk abubuwan da ubangiji ya rubuta mana ba wanda muka sani sanda suke saukowar kaddara take sukuwar ba za mu sani ba da za mu san wannan gaibin da babu wani abu mummuna da zai same mu ka san cewa in ka je guri kaza abu kaza zai faru kuma za ka cutu in ka san wannan gaibin ba za ka je ba ka san in ka bi hanya kaza akwai barayin hanya za su tare ka su sace ka ba za ka bi ba shi ne fadar annabi sallallahu alaihi wasallam fadar Allah da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam walla abliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama masani as-su Allah ce ka gaya musu ban mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba bari nake ba wa kaina abin da amfani ko ba wa kaina abin da zai zama cuta walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibu lastakthartu min alkhairi tuda na yawaita samun alheri da duk inda alkhairi yake canza nufa wama masani as-su da babu wani abu mummuna da zai same ni ashe kaga kaddaran mu ba mu santa ba gaibi ce saboda haka lokacin da ubangiji subhanahu wataala yake dauke mana wani abu na kaddara saboda wani kusanci da muka samu da shi ko wata addu'a da muka yi ansa ba ma mu san wannan gaibin wannan kaddara da ya dauke mana ba yayin da ubangiji ya sassauta mana wata wani bala'i mai girma ya canza mana shi da mafi karanci wanda za mu iya shige shi mu jure shi ba za mu san an yi mana wannan ba to amma bisa jahilcin mu sai mu rika ganin ubangiji subhanahu wata'ala ya wulakanta mu ko kuma a'a kyautata wanda muke yi kamar yadda shi wanda yake tunani wani mummunan tunani sannan abu na gaba shin idan ya rage alakarsa da ubangiji kyautatawar da yake yi wa ubangiji ya rage ta na farko dai shi ubangiji ba zai cutu ba baya wani abin da yake abin nan amfanarsa ubangiji subhanahu wata'ala ghaniyun ne ghaniyun anil alamin baya buƙatar komai antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ku kuke da buƙata a wajensa shi bai da buƙatar ku saboda in ka rage Allah subhanahu wata'ala ba zai cuci da wannan ba sannan kuma yayin da ka shiga yin wani abu ko dai na sabawa Allah subhanahu wata'ala shin ka san me wannan saban shi kuma zai haifar maka to da a ce a cikin biyar Allah ka samu jarraba da a ce a cikin saban Allah ka samu jarraba wanda yafi maka sauki babu shakka ba za a hada ba Allah ya jarrabe ka a cikin biyar biyayyarsa kana cikin wani aikin ibada kana cikin wani aikin da'a Allah ya kawo jarraba wanda za ta zama maka rifa'a ce a gurin za ta zama maka daukaka sha'aninka ne darajar ka ce za ta karu kurakuranka za a yanke za a shafi maka amma a cikin in a cikin saban Allah ne fa kana tsakar sabawa Allah kuma jarrabar ta zo maka kaga abu wata riba ka samu anan babu wata riba da zaka samu anan saboda ka kaga ashe gurguwar tunani ne ka rika jin cewa a cikin da'ar ubangiji ka samu jarraba don haka bari ka janye da'ar saboda ka shiga saban Allah ko kuma ka rage wa Allah da'a dan kuma kana tunanin ubangiji anan zai kyautata maka ba lalle bane kafiri dau da yake cikin wahala yake cikin azaba yake cikin hali na kakkaduka yi suna nan ka je yankunan kafuran ka ga yadda suke rayuwa saboda Allah ba wanda baya jarraba jarrabar sa babu wanda ba ta shafa kuma a kowane irin yanayi Allah yana iya jarrabar sa duk yadda kai ga da'a ubangiji yana iya jarrabar sa in Allah ya jarraba annabawansa ya jarrabi annabi Dawud annabi Ayyub shekara 17 yana rashin lafiya Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun jarraba shi kuma ya ci jarraba mun same shi mai hakuri ne Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya da masa da lafiyarsa ya da masa da iyalansa ya dinka masa ya da masa da dukiyarsa ya dinka masa to kai ka san cewa da tijar hakurinka akan wannan jarrabar in a cikin da'ar Allah ce wani irin sakamako Allah zai dindinka maka a dalilin hakuri da juriya da kai baka sani ba amma idan kake jin haushi ko kake jin damuwa cewa ya kai wa Allah biyayya kuma Allah zai maka haka ba lokacin da kake nuna butulcinka ga Allah subhanahu wataala saboda haka wani lokaci tunanin dan adam yakan samu matsala gaba ɗaya sai ya juye sai ya rika tafiya a kaikaici ko a gurgunci to kuma duk wannan aiki ne na sheidan dan saboda da zarar ya canza masa akalin tunaninsa ta zama a kaikaici take tafiya to riba sheidan kuwa za ta karu sheidan ya kara samu wata riba saboda ka in kana cikin wani jarraba ka kara fadawa cikin wata jarraba irin wannan to sheidan ya samu riba kai kuma ba lalle ka fita daga cikin jarrabar ka ba Allah ya samu dace
tsame su amin Allah ya saka alkari tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin da gaske ne Ibn Hajar rahimahullah ya ce a ƙarshen rayuwar Ibn Taymiyyah ya koma aqidar Ash'ariyya
Ibn Hajar alayhi rahmatullah a cikin littafin sa Ad-Durarul Kamila ya yi tarjuma ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma tunda shi Ibn Hajar bai rayu da Ibn Taymiyyah babu shakka a cikin littafai na waɗanda suka ba da labarin Ibn Taymiyyah a ciki yake ya ɗauko abubuwan da ya rubuta ba wai ya rayu da shi ba ne ya gani wannan magana ya ɗauko ta ne daga wani da ake kira Shahabuddin Ad-Duwairi Shahabuddin Ad-Duwairi yana da wani littafi sunan shi Nihayatul Arab fi Funulul Adab Nihayatul Arab fi Funulul Adab a ciki ya yi tarjuma Ibn Taymiyyah a ciki ya kawo cewa a shekara ta 1700 ta 707 an yi wa Ibn Taymiyya bayan an fito da shi daga kurkuku a Masar ta hanyar alfarma da wani babban basaraki wani al-Amir Husamuddin ya nema masa cewa a sako shi aka sako shi to sai aka yi masa majalisi inda aka zauna da shi da malaman da suke fada da shi a lokacin suke jayayya da shi akan wasu masaloli na akida aka yi masa majalisi a cikin watan an yi masa majalisi a cikin watan Rabiul Awwal a cikin watan Rabiul Awwal aka yi mata majalisi 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 707 to abinda aka tattauna a wannan majalisi akwai wanda kuma aka yi masa a cikin Rabiul abinda a cikin Rabiul Thani wata na hudu shi kuma a ran 6 ga watan Rabiul Thani ranar Lahadi akwai ranar Alhamis da kuma ranar Lahadi aka yi masa to wajen fadar irin abinda ya faru karshen zaman to shi An-Nuwayri ya ambaci cewa a lokacin Ibn Taymiyya ya yarda cewa ya yarda da abinda su sauran malaman suka zo da shi na istiwa'i daidaitar Ubangiji akan al'arshi da maganar Allah cewa yana magana da sauti da harafi kuma maganar sa magana ce wacce take tana jaddaduwa ba sai sifa ce sifatul fi'il ce wani abu ne da ya shafi aƙida sifa ce fi'iliya ko sifa ce zatiya Ibn Taymiyya yana cewa annabi yana magana Allah yana magana bi harfin wa saut kuma sannan sifa ce sifatul fi'il ce sifa ce ikhtiyariya yaga dama yayi magana yaga dama ya ki magana ba sifa ce zatiya ba kamar a ce irada kamar a ce al-ilmu kamar a ce al-hayat kamar a ce al-basar wadannan duk sifa ce zatiya babu lokaci da za a ce Allah baya gani ko baya ji ko baya amma ita sifa sifatul kalam ita sifatul fi'il ce sifa ce ikhtiyariya to wadannan an masaloli shine suka saba da shi sai suka da suka ce duk ya yarda da abinda suka ce ya ma ce ni ash'ari ne ya kuma dauki littafin ash'ariyanci bai fado da littafin ya dora akan sa ya rantsuwa ya ce kaza kaza da sauransu ya rubuta to wani abin da shi wannan malamin rubucin ya faɗa shine waɗanda wasu suka yi tarjuma su suka dauka kamar shi Ibn Hajar al-Asqalani amma wannan maganar ta sabawa abinda yake a ƙasa abinda Bature ke cewa reality abinda yake a ƙasa a rayuwar Ibn Taymiyya ta saba masa saboda na farko dai kaga wannan magana da aka ce ya ce ya tuba ya bar ash'ariyanci da farko ba ƙarshen rayuwarsa bane kamar da shi mai tambayar ya faɗa shekara ta 707 wato bayan wannan shekara 21 a duniya yana nan kaga ba ka ce mutum abin da ya shekara 21 baya ba karshen rayuwarsa sannan na biyu Ibn Taymiyya duka wa'azuzzukan da ya ci gaba da rubututtukan da ya ta yi da almajiransa ma da suka haɗu da shi duk sun haɗu da shi akan aqidar sadin nan da aka sani ba ga canji ba ya kamata mutum da aka ce ya tuba ya bari ya ce ya watsar aka cewa kuma wani abin da za a gani na shi daga baya a ga ya canza amma yayi rubuce-rubuce ya mayo a sha'ira din raddi kamar littafin an-nubuwat raddi ne ga Abubakar abin Abubakar al-Baqillani wanda an san shi babban ya cikin mazhabar ash'ariyya sanan littafin sadar uta'arudul aqli wan naql shi ma da raddi ne akan surazi littafin sa as-safadiyya duk waɗannan ya rubuta su ne bayan wannan zaman da ake cewa an yi littafin sa al-furqan bayna al-haqqi wal butlan shi ne littafin kusan ƙarshe da ya rubuta shi a cikin alƙal'a a nan Dimashq wanda a nan ne ma ya rasu shakarta shi ne ƙarshen abin da ya rubuta a rayuwarsa amma ciki duk muna ganin martani sannan wasu daga cikin almajiransa da suka fi tasirantuwa da shi duk sun tasirantu da shi ne akan aqidarsa da aka santa da shi ba akan aqidar ash'ariyya ba kamar Ibn al-Qayyim ba su haɗu da shi ba sai a shekara ta 712 shekara ta 712 suka haɗu da Ibn al-Qayyim to amma duk rubuce-rubuce Ibn al-Qayyim za ka ga cewa inda a ce ya canza ya kuma ya kamata shi ma Ibn al-Qayyim din a ga yana tare da shi tunda daga baya ya haɗu da shi so wannan magana ce ne wacce ta fuskoki daban-daban ba ta da tushe kuma abinda mutumin ya bari shi ake dubawa ba abinda wani ya hikaito ya ce ya faru ba a cikin wani majalisi Ibn Taymiyya ya ta faɗar labarurrukan abubuwan da suka faru a majalisan da aka yi masa amma duk ba inda ya taɓa faɗar irin wannan akwai littafan da suka fi shi wannan littafin Nihayatul Arab ba da labarin Ibn Taymiyya labari wanda yake ingantacce musamman ma waɗanda suke almajiransa ko na kurkusa da shi kamar Alamuddin al-Barzali. Barzali yana da rubutu ta tarihi amma bai kawo wannan maganar ba. Ibn Kathir ya kawo ta da maganar cewa an tirsasa shi ya rubuta wani abin da suke so su masa barazana da kisa, kaga wannan ba zai zama tuba ba da za aka ce ya tuba ya bari ko ya ce ya dauki littafi ya yi rantsuwa da sauransu. Sannan littafin Al-Qudud Durriya na Ibn Abdul Hadi shi ma ɗaya daga cikin almajiransa ne, amma duk babu wannan hikayar kamar yadda ta zo a cikin shi littafin wannan malamin da waɗanda suka kwaikwayi abin da ya rubuta.
To sai shi kuma yake cewa malam shin ya inganta cewa duk wanda ya baya sauraron waka ya zalunci kansa?
To ban san wani irin magana ce wannan ba. Kamar ya zalunci kansa, to sauraron waka wajibi ne kenan? Don duk sanda kace in mutum bai yi kaza ba ya zalunci kansa, ma'ana yin wannan abin ya zama wajibi. Indai mutum yana da ilimi da kuma magana take ta ilimi ta malinta ta sanin abin da ya kamata, bai fara faɗi wannan magana ba. Zaka ba na jin wannan wai mutum mai hankali ya ce wanda bai zaji waka ba ya zalunci kansa ko ya cuci kansa. Gace ya cuci kansa, ma'ana wajibi ne ya rika jin waka, ka wajabta masa jin waka. Wanda shine ma'anar in bai yi ba ya zalunci kansa, domin za ka ga cewa duk inda aka faɗi zalunci an bar wani abu wajibi, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, sune wanda suka aikata fahisha shine saban Allah, aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar barin wajibi, ce zalamu anfusahum abinda yake wajibi ka ki ka zalunci kansa ko ketare iyakar Allah. Umman yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu, ce duk wanda ya ketare aiki haddin Allah ya zalunci kansa. Saboda duk wanda abin da kace in nayi shi na zalunci kaina, ko dai wajibi ne na bari ko kuma wani iyaka ce ta Allah na ketare, to kaga kamar kace sauraron waka wajibi ne akan dukkan musulmi ya rika sauraron waka, ko kuma a'a in bai sauraron waka ba ya ketare haddin Allah ya ketare iyakar Allah. Kaga wannan magana ce wacce take muninta ya kai muni kwarai da gaske. In ka duba wakan nan da kake magana waƙe algina, ba kana maganar waƙe ba wai irin waƙen zube ba, kana maganar waƙe da piano da jita da ganguna da wai shi ake magana, shi asan shi ake magana ba wai ashir ba, akwai ashir akwai algina. Ashir shine waƙen waƙen rubuce da ake rubutawa. Wannan waƙe da mu akwai shi a tarihin duniya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, manyan sahabbansa da ƙananan sahabbansa, wai a cike ji waka. Annabi ya taba ruwaito hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji waki irin wannan. In kai ana magana sai a ce ana magana shi'r shi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya zuwa kawai ya samu mawaki a gaba yana masa wannan waka. In kana magana akan algina, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba jin wani abu gina ba. In kana magana akan algina, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ji ba. Abubakar, la Umar, la Uthman, wala Ali. Haka nan duka sauran sahabbai, sai ma dai ka ji suka ka kausa da suka yi wa abun kama Abdullahi dan Mas'ud, an ruwaito ta hanyoyi daban-daban, wanda yake cewa min Allah siman yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm. Yace lahu alhadith يدل الناس بغير علم. لا هو الحديث شيني الغناء شيني واقع واتو واقع تكدكدي تبيانو تميوزيك تواي تشي اكي مغنى انا واستفزز من استطعت منهم بصوتك ليوا دغ cikin magaba sun fassara sautika da cewa shine sautul gina. Amma idan shi'r ake magana, wannan shi'r wani abu ne da ba shi kusan duka sabanin da ake ba akan sa ake yi ba sabanin, wallahi an ce wani bai ji ba ya cuci kansa, ko shi shi'r baka cewa wanda bai ji shi'r ba rubutacciyar waka, baka cewa wanda bai ba karanta masa rubutacciyar waka ba ya zalunci kansa. Duk ka faɗi haka ka wajabta sauraron abin kenan. Shi yasa wani lokaci mutum zai saki kalma bai zai san me take dauke da shi na lawazim ba. Yau inda a ce mutum zai yi magana a cikin hududul khilaf, an yi sabani, wasu sun ce ba laifi in ya zanto waka ce da a cikin ta babu alfasha a cikin ta babu mummunar tarbiya a cikin ta ba kaza ba kaza ba kaza su kansu wanda suke halatta duk suna sanya waɗannan sharuɗa tatacciya ce tsaftatacciya ce ba laifi da a ce kawai maganar shi yana goyen bayan wanda ne yayi amma maganar cewa wanda ma bai ji ba ya cuci kansa ko ya zalunci kansa wannan ba magana ce mai kyau ba kwata kwata
to sai wani yake cewa da Allah malaina san bayani akan kayan da ake yin bananza a lokacin Kirsimati yace a shari'a ya halatta musulmi ya saya wani lokacin har ya sara shi ma ya sayar ya samu riba daga wannan abin da ya siya din
me zai hana babu dalili da zai hana ka saya Kirsimetin sa daban kasuwancin sa daban kasuwanci shi saboda Kirsimetin sa kai zaka zo ka amfana da abin da ka samu a kasuwa ko yazo zuwa yana sayarwa mun sha magana ko ma wani abu ya dauka ya baka na ci yace ga kayan marmari nan san Kirsimeti ka karba kai ka ci kai ka san amfanin ka karba ba wai Kirsimetin sa ka abin nan balle kuma nan sayarwa ne da kuɗi zaka saya babu komai
wannan shi kuma yake cewa yana son karin bayani game da hadisin da yake cewa man adraka al adhanu fil masjidi thumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu raj'ata fa huwa munafiqun
hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah hadisin usman ibn affan wanda aka yi kiran sallah yana masallaci ya fita ba tare da bukata ba dan ya je ya dawo a ya fita kawai dan kada yayi sallar to wannan fa huwa munafiq yayi munafici abin da yake nufi cewa duk lokacin da kake masallaci sai aka kira sallah ba bukata ce ta matsayi ka ba da za ta saka fita a haka kawai ka fita ko ba da niyyar ka dawo ba to wanda ka aiki irin na munafikai don munafikai su suke gujewa sallah idza qamu ila ssalati qamu kusala yarauna an-nas yace idan suka tashi za su tafi sallah cikin kasala suke tafiya suna kuma zuwa nema dan mutane kada ce ba a ganin su a masallaci shi yasa suke zuwa to kaga ka kwaikwayi ayyuka nasu annan al-munafiq ana nufin munafiq amaliyan ba wai al-munafiq akwai munafici a aikace akwai munafici na aqida munafici na aqida shine mutumin da zai rika rayyana musulunci a baki amma kuma a zuciyarsa kafirci ne to wannan wanda duk yake da wannan to wannan ba mamuni bane Allah ce ma ulaika bil mu'minin wa ulaika bil mu'minin wadannan ba mu'mini bane amma wanda zai yi aiki irin na munafikai wato wani abu ne munafikai aka sani suna yi shi sai kai kai shi to kai aikin munafikai ya ce maka munafiki ne amma ana nufin a aikace ba wai a aqidance ba a aqidance mutum ya zama munafiki ya bar musulunci kenan dal munafiki ne fi darki al-asfal min an-nar walan tajid lahum nasira Allah ya ce munafikai a cancan kasa za a sa su a wuta ko babu mai cetan su kaga ma'ana kafirai ne har abada in sun shiga kenan mu'mini in ya shiga wuta zai fita wutar mu'mini daban ta kafiri daban ta mu'mini ana fitowa za a fito da mu'mini bayan ya mutu a fito da shi a sake raya shi a sashi aljanna saboda haka ce fa huwa munafiq ana nufin yayi aiki irin na munafikai wannan shine annifaqul amali wannan yana nuna maka wajibcin yayin da ka ji kiran sallah kana masallaci in ba wata bukata ta zama ta tilas ba da za ta fitar da kai don ka je ka dawo to wannan baya halatta ka fita sai ka tsaya ayi sallah da kai sannan ka fita
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa ko kuma take cewa game da karatun sujjada ko kuma zikirari a cikin sujjada da suka zo daban-daban take cewa za a iya caccanjawa a kowace sujjada a sallah daya
babu laifi sa sujjada farko kai wani zikiri sujjada na biyu tai wani zikiri babu komai
ko ne yake cewa na san karin bayani kan ayar nan ta cikin suratul nahl da take cewa wanda ya aikata aiki na kwarai na daga mace ko namiji alhali yana mu'mini zamu rayar da shi rayuwa mai dadi kuma zamu saka musu ladar su da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa
na'am wannan aya ce cikin suratul nahl man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce duk wanda yake kyawun aiki namiji ne ko mace alhali yana mu'mini to lalle tabbas zamu raya shi rayuwa mai kyau kuma zamu saka masa da mafi kyan abin da yake zamu saka musu da mafi kyan abin da suke aikatawa wannan alkawari ne ubangiji subhanahu wataala ya yi bayan sa da zasu kyautata rayuwarsu zasu yi ayyuka na kwarai su yi imani su yi ayyuka na kwarai cewa ba za su ga bacin rai ba a rayuwarsu Allah subhanahu wataala zai ba su kyakkyawan rayuwa a duniya zai ba su kyakkyawan rayuwa a duniya zai kuma ba su kyakkyawan lada fiye da aikin da suka yi a lahira wanda daidai take da fadar Allah ta'ala wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Allah yace kuma ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba gare shi, ko ka nemi gafarar ku tuba shine amila salihan min zakarin unsa wa huwa mu'min, shine ma'anar wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, zai jiyar da ku dadi mai kyau har zuwa lokacin mutuwarku. Kaga ita ce falanuhi yannahu hayatan tayyiba wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, duk wani mai aikin falala mai aikin lada zai biya shi a lahira, wannan shine wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, wani alkawari ne na ubangiji ga dukkan wanda ya kyautata rayuwarsa a duniya to zai ga kyakkyawar rayuwa a duniya kuma zai ga kyakkyawar rayuwa a lahira. Mubunar fassarar da mu muke da ita zaka ce la nuhi yannahu hayatan tayyibatan, saboda rayuwar mu ta koma rayuwa ce ta madda, rayuwa ce kawai ta in duniya, nawa ka samu nawa ka kashi, gida nawa gare ka, mai ka mallaka kamfani, duk sanda aka ce rayuwa mai dadi wanda muke kawowa, to kaga wannan jirkita tunanin mu ne da aka yi, aka mai da rayuwa da dada ita ce rayuwar mutum ya mallaki abin duniya, wanda kuma wannan ba shine mizani ba, akwai wanda ya mallaki abin duniyar amma yanzu duk rayuwar duk yadda ke kai ga tashin hankali babu wanda baya ciki, amma ga abin duniya na gaban sa, wani kuma yana nan bai mallaki komai ba sai cin sa da shan sa, amma kuma cikin kwanciyar hankali yake rayuwar sa, tashi kwanta tashi babu wani abu na damuwa na bacin rai da ya addabe shi, kaga bacin rai sai dai ya ga wani abu na saban Allah ana yi tayar masa da hankali. To haka aka ce la nuhi yannahu hayatan tayyibatan, al hayatu tayyiba a duniya, babbar rayuwa mai kyau a duniya shine ka samu kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya, zuciyarka bata zanto cikin dimuwa ba da dimaucewa da rashin kwanciyar hankali, wani zaka ga ya mallaki duk abin da ake so a mallaka a duniya amma kuma baya da kwanciyar hankali, cikin fargaba yake rayuwa ko da yaushe, zuciyarsa ba a natsa take ba, baya iya bacci watakila sai an masa allura ko ya sha wata kwaya, sannan bacci zai zo masa na awa ɗaya ko biyu ko uku, shikenan ko ba zai saki koma bacci ba, wanda zai kwana da kwanaki ma ba baccin, yana zillimin abin da zai kai ya komo. Ashe kaga samu na madda wanda da muke daunawa ita ce rayuwa, ba ita ce rayuwa ba, ba ita ce rayuwa mai dadi ba, rayuwa mai dadi shine ka samu kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya. Shi yasa Ibrahim ibn Adham ɗaya daga cikin magabata masu ibada, bayan sun ci abinci shi da abokansa sun ci gurasa haka da bai sun koshi, shine sun zauna suke tattaunawa, sai yake cewa law ya'lamul muluku ma nahnu fihi lajadaluna alaihi bisiyata, da sarakuna da ƴaƴan sarakuna sun san halin da muke ciki na dadi, wato masu mulki da sun san yanayin rayuwar mu ta jin dadi, to da sun yi rigima da mu da makami ma dan su kwace ta daga hannun mu. Ibn Taymiyyah yana cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lan yadkhul jannata al-akhirah, a duniya nan akwai aljanna wanda duk bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba, aljanna duniya ita ce ka bauta wa Allah ka ji dadi, ka ambaci Allah ka ji dadi, ka ambaci Allah ka samu nutsuwa. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, samu nutsuwar zuciya da ambaton Allah, wanda duk bai shiga irin wannan rayuwar ba, ba'ana bai shiga rayuwa ta imani da tsoron Allah ba, ba zai shiga aljanna, wanda ita ce aljanna duniya, to ba zai shiga ta lahira ba. Saboda ashe in akce fa la nuhi yannahu hayatan tayyibatan, ba ana nufin ka tara duniya ba, ka tara azki, tara ka a'a, ka samu nutsuwa, ko da Allah ya baka duniyar ya sa maka nutsuwa a cikin zuciya, ka kwanta hankalinka a kwance, baka zullumin asara, baka zullumin wani zai zo ya kashe ka ko zai cuce ka ƴaƴanka, baka tunanin za su yi maka biyayya ko za su bijire maka ko ma sun bijire maka da sauransu, mai neman mulki kulle yana tunanin ya zai samu ko kuma ya, in ya samu kada ya rasa, in yau an ce an zabe shi ta yadda tsakari yana tunanin ina zai je, ta ya zai zauna cikin mutane, wannan duk ita ce rashin samun nutsuwa, rashin wannan shine samun rayuwa mai kyau. Shi yasa Allah ya ce man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wanda duk ya bujirewa wato ayoyi na ya bujirewa alqur'ani, Allah ya ce yana da rayuwa ta kunci, to ga ka ce rayuwar kunci ba ana nufin rayuwar baka da kuɗi ba baka da gida ba baka da mota ba ita ce rayuwar kunci ba Allah ya faɗa haka kuma da gaskiya ya faɗa maganar Allah kuma gaskiya ce min asdaqu minallahi qila saboda duk wanda ya bijira alqur'ani cikin rayuwar kunci mu a wajen mu a rayuwar kunci yake ko da kai a zahiri watakila kana ganin kamar yana wata rayuwa mai dadi amma Allah yana azabtar da shi da wannan abin nan wala ta'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun lati kada dukiyar su da ƴaƴan su su birge ka ka gansa da dukiya da ƴaƴa wanda ya birge ka a'a Allah ya ce muna son mu azabtar da su da wannan dukiyar da ya rayu ta duniya saboda cikin azaba yake ko da kai a gefe haka ta nesa kana ga kaba yana birge ka ana ce maka ya tara dukiya yayi kaza yayi kaza amma bai bi Allah ba to a cikin azaba yake saboda fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wanda duk mu'minin da ya koma ga Allah subhanahu wataala ya rungumi aiki na kwarai to babu shakka zai samu wannan rayuwar bin yadda Allah ya alkawari kuma baya saba alkawari
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa tambaye sai tace mutum ne aka ce masa ibada sunansa da kuma account number za a sa masa tallafi to sai kuma daga baya da kudin suka zo sai ya ga bashi ne kuma an cire wani kaso daga cikin kudin shine ke tambaye malam ya hukuncin sa idan ya karbi wannan kudin ya cire da kai ko kuwa
ai ya riga ya karba inda a ce yana da zabi ya karba ko kai ya karba sai ya kiya bayan ya ga haka sai ya ce baya so kaba bai da zabi duk wanda ya cike wannan fumafumai aka je ho masa wannan kudin kuma ya ga cewa ashe harka ce ta riba kaga anan ba da zaban sa ba ba da san sa ba ba da ra'ayin sa ya karba ba wanda ba shi da laifi
sai shi kone ke cewa idan mutun ya makara zuwa sallah a masallacin kusa da shi ta yadda saboda uzuri din dole ne a kansa sai ya isa masallacin yayi wannan sallar ta farilla ko ko zai iya yin sallar sa a gida tunda ba zai da suke komai a masallacin ba
magana dole ba dole bane ya riga an gama sallah yana iya komawa gida ya yi sallar sa shi kadai ba komai sai ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ya haka an ya zo da almajiran sa an yi sallama ya juya suka koma suka yi sallar sa a gida wannan babu komai amma in ya karasa masallacin kila ya samu wasu wanda ba su yi ba sai ya samu jami'i tare da su ko wani cikin masallata din da suka riga suka yi kamar yadda wani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai da zai masa sadaka ma'ana ya tashi shi yayi a matsayin nafila shi kuma yana a farilla wani ya tashi suka yi jami'i su biyu ya samu ladan jami'i to haka wataƙila in ya dawo gida in ya dawo ya karaso masallacin zai samu wannan damar amma ba wai magana ce yake ta tilas ba ko dole
to shi kore yake mala akwai wanda matan shi suka yau dukan su guda biyu a rana daya sai ji ana cewa wai babu halin ayi suna a ranar dai shin ya ingancin haka
a ban sani ba wanda dai ba malamai suke ga masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi al maulud wanda duk aka haifa ana yi masa sunan sa ana yi masa ada masa yanka a yirin sa na bakwai saboda da wanda aka haifa tare da wanda aka haife shi kadai duk hukuncin ɗaya ne amma cewa ba za a yi masa ba to shi ɗaya mai sa sabawa nassi a kansa babu wani dalili
wannan kuma yake cewa mutum ne musulmi ya rasu ya bar mahaifinsa wanda ba musulmi ba sai ake cewa mahaifin baya ga wata ake cewa mahaifin tunda shi ba musulmi bane baya ga dan musulmi sai mahaifin ya ce to zai musulunta shine ake tambayar idan ya musulunta za a bashi wannan gadin na dan sa
idan ya riga ya mutu sai da ya mutu sannan ya musulunta to ai ya mutu bayan riga gadin ya zama na wasu idan ya mutu kafin ya musulunta idan ya musulunta kafin ya mutu sai ya mutu to shikenan zai ci gadan sa amma sai bayan ya mutu kaga bayan ya mutu gadan ya zuga ya zama na masu shi sai ya zama na wasu mamaci yana mutuwa dukiyar da yake da ita ta zama ba tashi bace kuma saboda ka ta tafi ga warasa din nan ƴaƴansa sai abinda kawai aka ce a cire a cikin wasiya da abinda za a shirya shi na likkafani da sauransu da wasiya da bashi sauran kuwa duk na magada ne to ya riga ya mutu kai wanda bai musulunta ba to gadan ya riga ya tabbata ga masu shi ya zo a gama kare amma in kafin ya mutu ne da wasu an sa'o'i sai ya musulunta shikenan zai ci gado wasu daga cikin malamai suna cewa in ba a riga an raba ba to za a bashi ya musulunta ba a riga an raba ba to bai je hannun magada ba sai a bashi akwai wanda sun yi wannan fatawa amma dai a bisa zahiri da zarar mutum ya mutu dukiya ta zama ba ta shi ba, kai ka shigo a makare ta riga ta fita daga mallaki wanda zaka gada, saboda ba mu ka baka da wani abin nan.
Sai wanda shigo yake cewa mallam zai iya karanta addu'a ya okay, zai iya karanta addu'a ta ayoyin da suke magana akan mu'mine ko waɗanda suke muhsine, daga cewa Allahumma ja'alna minhum, idan ya karanta aya da take magana irin wannan kan mu'mine ko musulmai, ya rika Allahumma ja'alna minhum,
yana nufin a sallah ko ko dai haka yana karatu ya ji an faɗi mutane ya ce Allah ka sani daga cikin su,
bai an baci sallah ba dai,
a to ba me zai hana to, ba kowa yana son ya zama cikin mutanen kirki.
Sai shi kone ke jama'an ya halatta a janyo yaro daga sahun gaba a dawo da shi na baya idan za a yi sallah a cikin masallaci?
Sahun gaba yana da tsawo, akwai sahun gaban da yake bin liman, wato a daidai saitin liman, a nan gurin ana son ya zanto waɗanda za su tsaya su ne waɗanda za su yi wa liman gyara, waɗanda in ta kama ma za su na'ibanci liman, su ya kamata tsaya a gurin, shi ne ma'anar hadisin liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, yace mai su hankali, cikakken hankali da tunani su zanto su suke bi na a baya. To kaga aka sa dan karamin yaro da ba zai iya jan sallah ba, ba zai iya gyara sallah ba, idan su ne a daidai bayan liman, to kaga adun ba za a samu abin da ake so ba. To shi yasa ake so irin wannan daidai saitin liman daidai nan, to zanto masu hankali masu tunani waɗanda in wani abu ya samu liman su za su iya nan ba shi su iya jan hankalinsa, in ma ta kama a wakilce shi za su iya wakiltarsa in ya fitar ga limancin saboda wata larura. Amma in ya zanto can ƙarshen sahun farko ko can farkon sahun wanda dai baya kusa da liman, ba dalilin da sa a cire yaro ƙarami, mutukar dai ba wasanni yake ba da zai iya hana masallata nutsuwa. Shi dama shi musulunci cewa yaro ya zo yi sallah idan ya kai shekara 7 din nan shi ne wanda zaka samu baya da ba zai yi wasanni ba, ba zai rika tsalle-tsalle ba, ba zai rika hawa kan masallata ba, sai aka ce a zo da shi masallaci. Ana yi wa ana sallah wani dan karami wanda baya da wayo ya shigo masallaci, kaga wani ba kashi akai ba shi ka kanshi, amma kai uba ba zaka dauko yaro kankankani mara hankali ka shigo da shi tsakiyar masallaci addabi masallata ba, wanda baya daga cikin shirye da ma'aiki sallarsa, baya daga cikin horansa. Cha amuru auladukum bis-salati li-70 shekara 7 shine abin da shi zaka umarce shi, in bai kai ba shekara 7 ba ma ba ce maka umarce shi ba, ba ce maka umarce shi ba, in ya tashi ya rayu shikenan, amma ba ce kai tashi kai sallah ba, sallan shekarun sa basu kai 7 ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallam kamar yadda ake faɗa a cikin littafin usulul fiqi, cewa rabi tace abin da idan mutum ya aikata ya barta za a bashi lada, in kuma ya aikata za a rubuta masa zunubi. Yace to mallam idan aka hada shi da hadisin Abdullahi bin Abbas dake cikin Bukhari da Muslim cewa idan mutum ya nufaci aikata laifi sai ya bari dan Allah za a bashi lada ɗaya cikakkiya, yace shin yanzu dukkanin musulmi ana ba su lada akan rashin aikata waɗansu zunubai da ba sa yi, ko kuwa har sai sun nufata sannan za su samu wannan
lada? Aikaji ya bari kansa ansa cha man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu lahu hasanatan kamila wa kutiba lahu biha hasanatan kamila, wani duk ya himmatu alhamu shine ka kudirci aniyar zakai abu, ka tattaro hankalinka akan abun, ka riga ka gama yanke hukunci a zuciya abin nan zakai shi shine alham, shi ke ce alham, saboda ka ya hada tunaninsa akan wannan abin zai aikata shi, sai wani abu ya bijiro masa shi ma na tsoron Allah, na tunanin azabar Allah, sai ya fasa. To shi ne aka ce a rubuta masa cikakken lada. Amma musulmi wani yana tunda Allah ya haife shi bai taba tunanin wai shagiya ba, bai taba tunanin yayi zina ba, bai taba tunanin yayi sata ba, wanda baya daga cikin wannan janibi, wanda ya kudura aniyar tabbas zai yi, wataƙila ma har ya ɗan yi wani tattaki a kai, ya ɗan yi wani ƙoƙari, to kuma sai tsoron Allah ya zo masa sai ya fasa. To wannan shi ne aka ce kutiba lahu biha hasanatan kamila, za a rubuta masa cikakken lada. Shi yasa hadisi ya ce man hamma, shi yasa a wata riwaya ta Abu Huraira a wajen Muslim ce faktubuha lahu hasana fa innahu tarakaha min jarra'i, ku rubuta masa lada cikakke da wannan saboda ya bar ta ne saboda ni. Saboda haka akwai bambanci tsakanin barin abu ba tare da kana tunaninsa ba aslan, irin yadda yawancin musulmi haka suke. Musulmi ba wani ba duka musulmi wanda suke tunanin su kisan kai ce ina tunanin gashare, ina tunanin gisata, ina tunanin ba ma ya zuwa masa ma a tunanin sa. To wannan ba shi ake magana ba, wanda zai yunkura shedan ma ya fara kada masa ganga, yana masa kirari, sai kuma kawai ya ce kai ba zai abin nan ya fasa. To shi ne ake magana a kansa.
To sai wanda yake tare Allah malam, ya mutum zai gane cewa an karbi tuban sa?
Shi ne ga ayyukansa na kirki suna karuwa. Yana daga cikin sakamakon kyakkyawan aiki da mutum zai yi, ga kyakkyawan aiki yana haifar masa kyakkyawan aiki. Yayin da mutum ya tuba zai rungu kyawawan ayyuka. To in har tubansa na gaskiya ne, kyawawan ayyukan da za su ta dorewa, za su ci karuwa, za su ci gaba, to alamar cewa tubansa yayi kyau.
Shi kuma ne yake cewa malam, menene hukuncin uban da ya raba wa ƴaƴansa gado alhalin shi yana raye, kuma menene hukuncin wannan gadon?
To ya kira abin gado. Shi gado sai an mutu ne ake kiran abin gado, shine tarika, abinda ma tarakahul mayyit, shi ake cewa tarika, shi ake cewa gado, dukiyar gado. In mutum yana da ransa, dukiyarsa ta sace, ba sunanta gado ba. Mutum yana da ransa bai mutu ba, to dukiyarsa ta shi ce, mallakinsa ne, haƙƙinsa ne, ba a kiranta tarika, ba a kiranta gado. To in ya so ya rabar wa ƴaƴansa, abinda ake bukata shine ya adalci, zai iya raba musu, amma abinda ake bukata shine ya adalci wajen rabon. Adalci kuma wajen rabo shine adalcin da Allah ya yi wajen rabon gado. Lizzakari mithlu hadzil unthayin, ya ba wa mace kaso ɗaya, ya ba mace namiji kaso biyu, saboda nauyin da suke kan namiji ba sa kan mace. Ita mace a bar a kula da ita ne, shi ko namiji abin ya kula da waɗanda suke ƙarƙashinsa ne, daga ciki har da ita in ƙanwarsa ce, ko da an raba an bata, shi ba aure ta yi ba, to tana ƙarƙashin kulawarsa, zai kula da ita. Ballantana in ba ta da shi zai ba ta, in ta yi aure mijinta ya kula da ita, in ta haihu tana da ƴaƴanta su kula da ita. Saboda ita abin kulawa ce, sai aka ce a ba ta kaso ɗaya, saɓanin yadda suke a jahiliya ma su hana ta komai. Shi kuma a ba shi kaso biyu, domin zai ma kashe, watakila sai ya dawo yana rantar nata, shi zai kashe nashi ne wajen neman aure, in ya yi aure ciyar da matar, in ya haihu ciyar da ƴaƴansa. To wannan shi ne adalci wajen rabo. To in mutum ya tashi raba dukiyarsa kafin ya mutu, ba a hana shi ya raba ba, amma ya yi adalci kamar yadda Allah ya yi adalcin raban gado. Saboda haka ya ba wa lizzakari mithlu hadzil unthayin, in ya yi haka babu laifi. Amma wasu malamai suna cewa da sharaɗin ba zai tsiya ta kansa gaba ɗaya, kuma ya dawo yana neman taimako wurin mutane ba, kai ɗauka duk ya rabe musu, kuma Allah ya masa tsawon rai, kuma ya dawo yana cewa a taimaka masa. Ba lallai waɗannan ƴaƴan da su raba wasu su kula da shi, ana iya samun wasu su mutunce su kula da shi, kuma ya dawo yana cewa maƙota, ƴan bokai, waye su taimake shi. Zanto babu wannan, ko ya bar wa kansa ɗan abin da zai riƙe shi kenan, babu laifi.
To sai ne saƙon da ya aiko daga Togo yake cewa galibin Hausawa da suke rayuwa a Tsu a can suna kafirta mutum idan sun ga yana fitsari a tsaye, kuma ba su bin shi sallah. Shi ne ke son malam ya masa ƙarin bayani akan hakan.
Wannan tunani ne na al'adance. Mu al'adance za ka ga cewa mutum ba zai zo ya fitsari a tsaye ba, ana ganin kamar wannan bai dace da muru'a ba, wato mutunci. Kasa ita muru'a wani abu ne da ba ka iya sa mata ka'ida guda ɗaya. Kowace al'umma tana da abin da take ɗauka muru'a, wato mutunci, kiyaye mutunci. Akwai wani abin da za ka gani a wata ƙasa baya daga cikin abin da suke ɗaukan shi rashin kiyaye mutunci, a wata ƙasa kuma suna ɗaukan shi muru'a. Yanzu sa hula, misali sa hula, a wajenmu sa hula wani abu ne na cikar muru'a. Ba zai yiwu ka ga babban mutum ba, ko limamin gari, ko sarkin gari, ka gan shi yana ba hula. Za ka ga cewa wannan ya taɓa wa muru'arsa, mutuncinsa, in ya yi haka. Amma a wasu kasashen babu wani abu, babban liman zai hau mimbari kamar kashin ƙasar Turai, halali ne ka ga babban mutum, wai kowane babban mutum da hula, ba shugaban ƙasa ba hula, Kanto, UAE, duk gwamnoni, babu wani abu su a gunsu, ba a cikin muru'a. Saka ita muru'a tana canzawa. Yanzu ka ga munan dan dattijo ya hau keke, babu wani abu a ciki, dattijo ya hau keke, amma yanzu kaji kasashen Larabawa aka ga dattijo akan keke sai ita daukan shi kamar ko ya samu tabuwa ko dai da wani da wata damuwa tare da shi ko ya hau babur albani da ya taba da yake hawa kekensa albani mai littattafai Nasiruddin al-Albani a kasar Syria shi da yake hawa kekensa yana zuwa gurin sana'arsa har bugawa akai a jaridu cewa ga wani babban sheik malami amma yana hawa keke su a cikin mujtama din wannan yana yakhrumu al-muru'a saboda ta muru'a ba ta da wata ka'ida cin abinci a kasuwa wanda zai iya cin abinci a kasuwa ba zai taba muru'arsa ba amma wani kuma in ya ci gaje Pakistan nan yawanci manyan su da yaran su za ka cewa a restaurant ake cin abinci ba a abincin rana ba a abincin dare sai wata in lokacin abinci zai kwashi iyalan su je restaurant a kawo musu su ci stash ko ma gida wannan mutum da darajarsa limamin garinku a ce duk sanda zai ci abinci sai ya ci gidan abinci an zuwa masa da iyalansa da ba haka zai zama masa da mutunci to haka ba al'adar fitsari a tsaye mu a gurinmu ba zai yi ba dan yawanci kana gari wanda ba musulmi ba su suke sai kaga cewa to wannan ya za a yi da musulmi ya fitsari a tsaye don haka sai ka kira shi arni amma ba wai musulunci ne ya ce haka ba shi asali ana son mutum zai fitsari ya tsuguna wannan shi ne asali ita ce ka'ida in za ka yi fitsari ka tsuguna annabi sallallahu alaihi wasallama galibi a haka yake bauli shi yasa da Aisha ta ce ban taba ganin shi ya fitsari a tsaye ba saboda duk sanda zai yi a tsugune yake a Hudhayfa ibn al-Yaman kamar da yake cin sahihani ya ruwaito mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsari a tsaye a wata a wani gurin zuba shara tattara zuba shara subatat qaumin to kaga wannan shine malai suka ce nan akwai larura da ta sa shi ba zai iya tsugunu ba saboda in ya tsuguna duk kayan da suke za su taba sharar da take gurin watakila kuma ta akwai najasa a ciki saboda haka ya zanto dole sai ya tsaya to kaga wannan larura ce larura tana da hukuncin ta daban ba a kiyasta ta akan komai don amma dan mutun ya fi tsaye baka ce masa fasiki ballantan har ka kai shiga cewa kafiri ne don haka akwai jahilci saboda al'ada da aka taso a cikin ta sai ta yi tasiri wajen wannan jahilci da ga mutum ya fi tsari a tsaye su a al'adar su can ba sa daukar yanzu zan mutakila mutanen kudu mutakila in ka je ka ga musulmin su suna fi tsari a tsaye a airport da sauran sai ka ce musu arna ne ko ba lalle ya zama arna ba shi a gurin sa ba wani abu a ciki saka babu ba ma fasiki bane ballan tana zama kafiri to amma dai shi fi tsari ana son a tsuguna ne sai illa rura ta zama ba yadda aka iya to wannan ba ku ba laifi da an tsaya a zai tsaye
to malam Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 14 15 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook jama'ar din shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda akwai da shi yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.